Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kawo mu ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kawo mu tashar, to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausa daga nan birnin Washington DC da masauraran abokan aiki muka saki rawu muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta dauki mataki akan masu baza labarin ƙarya a kafofin sadarwa na zamani kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin wace hanya ya kamata a bi domin rage baza jita-jitan ƙarya a kafofin sadarwa na zamani? Sai kuma mu kawo muku tasirin azumi labarin wasanni amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum. Yan sandan birnin London sun bayyana sunayen biyu daga cikin mutane uku da suka kai hari a birnin rana Asabar din shekaran jiya inda suka kashe mutane bakwai suka raunata wasu fiye da 50. Ɗaya daga cikin mutanen mai suna Khurram Shahzad Bhatt dan shekara 27 an ce mutum ne da daman hukumomi suna sanar da shi amma ba a taba daukar shi a matsayin mai yin wata barazana ga zaman lafiya ba. Na biyun kuma an ce sunansa shine Rashid Rwayan dan shekara 30. Dukkan mutanen biyu an ce mazauna gabashin birnin na London ne. Yan sanda na ci gaba da neman mutum na uku da ya kai harin.
Yau kasashe shida da suka hada da Saudi Arabia, Misra, Bahrain, Jamhuriyar Demokradiyyar Larabawa, Yemen da Maldives duk sun tsinke dangantakar diplomasiya da kasar Qatar bayan da suka zarge ta da cewa tana ba da goyon baya ga aƙidar ta'addanci. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Qatar ta bayyana wannan matakin da cewa baya da hujja kuma mataki ne da aka dauka bisa zargi maras tushe. Kasashen shida sun ce sun janye ma'aikatunsu na jakadanci sannan kuma sun tsinke duk wata zirga-zirgar sufurin jiragen sama a kasar ta Qatar mai arzikin man fetur. Shi ma kamfanin jiragen saman na Qatar Airways ya ba da sanarwar cewa ya tsaida zirga-zirgarsa daga zuwa Saudi Arabia. Misra ta yanka wa jakadan Qatar wa'adin awoyi 48 da ya bar kasarta yayin da sauran kasashen na yankin Gulf suka yanka wa kasar Qatar da ke zaune a kasashensu wa'adin kwanaki 14 da su tare nasu ya nasu su san wato su koma kasashensu.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa yana son kotun kolin Amurka ta yi sauri ta maido da dokan nan da ta haramta wa mutane wasu kasashe shida na musulmi izinin shigowa Amurka. A cikin jerin sakonni Burjig da ya aika zuwa dandalin Twitter, Trump ya caccaki ma'aikatarsa ta shari'a da ya zarge ta da aika abin da ya kira bayani mai rauni da ya dace da siyasa zuwa ga kotun kolin dangane da kokarin da yake na hanawa 'yan kasashen Iran da Syria da Libya, Sudan da kuma Yemen da Somalia shigowa Amurka. Ya ce kamata ya ce ma'aikatar ta aika da tsarin dokar na farko wanda har ila yau ya kunshi Iraq. Sai dai zuwa yanzu kotuna da yawa na Amurka sun toshe yunkurin sun hana aiwatar da dokar hannun da ake so yiwa ake son a yi 'yan waɗanda kasashen guda shida, inda kotunan suka nuna cewa kalaman da ke fitowa daga bakin Trump game da alakar musulunci da aƙidar ta'addanci da kuma maganar da ya taɓa yi a lokacin yaƙin neman zaɓensa game da buƙatar toshewa musulmi hanyar shigowa Amurka duk sun saba kundin tsarin mulkin Amurka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Isra'ila da Senegal sun maido da tsohon hulɗarsu ta diplomasiyyar da ta wargaje bayan da Senegal ɗin ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka gabatar da ƙudurin la'antar Isra'ila a zaman da Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi a watan Disamban bara, inda ya Allah wadare da ginin gidajen Yahuda da Isra'ila ɗin ke yi. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya haɗu da shugaban Senegal Macky Sall a Liberia lokacin taron ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS. Isra'ila ta ce jakadanta zai koma Senegal yayin da ita ma Senegal ta goyi bayan baiwa Isra'ila matsayin zama yar kallo a cikin zauren ƙungiyar ƙasashen Afirka. A watan Disamban bara ne wato ƙasashen Isra'ila da New Zealand da Malaysia da Venezuela suka gabatar da ƙudurinsu da ya buƙaci Isra'ila ta kawo ƙarshen ayyukan girka gidajen da take yi a yankunan da ta mamaye na Filistinawa. Akan haka ne Netanyahu ya koro jakadan Senegal da na New Zealand daga ƙasarsa. Isra'ila dai ba ta da alaƙar diplomasiya da Malaysia da Venezuela.
Dakarun kungiyar ƴan tawaye ta FARC ta ƙasar Colombia ta zargi gwamnatin ƙasar Colombia a jiya Lahadi da maimaita karya sharuɗan da ke kunshe a cikin yarjejeniyar zaman lafiya. Shugaban ƴan tawayen Rodrigo Londono, wanda aka fi sani da laƙabin Timoshenko, ya yi gargaɗi a dandalin Twitter cewa sakamakon maimaita karya alƙawurra da kuma ƙin bin ƙa'idojin yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin take, FARC za ta buƙaci masu sa ido na ƙasa da ƙasa su rinƙa nazarin yadda ake aiwatar da yarjejeniyar. Sai dai kuma wannan kalamin bai bayyana abin da Londono yake nufi ba da masu saka ido na ƙasa da ƙasa ba, wanda tuni yana cikin tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shata bayan da aka wargaza rundunar mayakan FARC. Tun kafin a zo nan shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce gwamnati za ta tsaya akan shirin da ta tsara na asali. Ya ce wannan ita ce matsayinmu kuma za mu cika hakan. Ya kira yarjejeniyar zaman lafiyar da cewa abu ne da babu gudu babu ja da baya game da shi. Gwamnati da FARC sun cimma yarjejeniyar bayan kwashe shekaru hudu ana daidaitawa a babban birnin kasar Cuba a watan Nuwambar bara.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da rahoton da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ce za ta dauka game da masu baza jita-jitan ƙarya a kafofin sadarwa na zamani. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A wata sanarwa da ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya fitar Abuja, ya ce gwamnati ba za ta lamunta da duk wasu masu ba da rahotanni na ƙarya ba da ake kira fake news a Turanci. Yana bi cewa gwamnati za ta ɗauki mataki a kansu, kuma masu baza irin waɗannan rahotanni suna baza su ne domin tada hankulan al'umma. To ko akwai wani mataki da gwamnati za ta iya ɗauka a hukumance akan masu yaɗa irin waɗannan rahotanni na ƙarya? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Ɗanlami Alasa, malami a sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero da ke Kano.
Matsalar shi ne abu na farko, kundin tsarin mulkin Najeriya wato constitution a sashi na 39 ya ba kowane ɗan ƙasa ƴancin faɗin albarkacin bakinsa da kuma yaɗa ra'ayinsa da manufofinsa ta kafofi irin waɗannan na watsa labaru. Sai dai a saboda wannan ƙarya da mutum ya yi an samu wani abu da ya biyo baya na rashin jin daɗi ko na ɓatanci ko na tozar kawani ko na yi ma wani ƙazafi ko na kawo tashin hankali. Amma don kawai mutum ya faɗi wani abu da ba gaskiya ba ne, to a gaskiya a dokokin ƙasar nan a ƙashin kansu shi wannan magana da na ba gaskiya ba ne ba tare da wani sakamako ba mara daɗi ya biyo bayan wannan abin da ya faɗi ba laifi ba ne, saboda wannan tsarin mulki kamar da nake maka ya ba mutane.
Mr. Tajuddin dai wani dan kasuwa ne a kasuwar Oshodi da ke nan Lagos, kuma na tambaye shi ta wayar tarho ko an samu rikici a kwanan nan a anguwar ta Oshodi. Sai ya ce yace ko kadan ba gaskiya bane, muna zaune cikin zaman lafiya, babu wani rikici da na sani ya faru a kwanan nan, amma yanzu babu wani al'amari da ke faruwa. Bayan wancan rahoto na cewa ana rikici a Oshodi ko kuma tashin bom a Oshodin, dai har ila yau akwai su rahotanni da ake bazawa ta kafofin yaɗa labarai da ke cewa ɗaya daga cikin shugabannin bangarorin jam'iyyar PDP kuma tsohon gwamnan jihar Borno Alhamadu Sharif an naɗa ɗansa a matsayin wani alƙalin kotun ƙolin Najeriya domin ya saurari shari'ar da za a gudanar na shugabanci na jam'iyyar ta PDP, abinda kuma yake ƙarya. To koya sauran al'umma masu amfani da kafofin sadarwar zamanin ke ji game da irin waɗannan rahotanni na ƙarya da ake yaɗawa?
Wannan abu da nake gani ya dace a ce minista Fahimbe Mashan ya ɗauki tsaurin mataki akan duk wani wanda aka kama da haddasa fitina cewa ana kwada can kuma alhali ba abin da ke faruwa.
Rahoton da ke nuna cewa bom ya tashi a unguwar Oshodi, binciken da na gudanar ya nuna cewa bidiyo ne da ke nuna tashin bom a shekara ta 2014 a rukunin shagunan Banex, inda kuma mutane da dama suka rasu a birnin Abuja. Zaka dai ita ma rundunar 'yan sandan jihar Lagos da kuma gwamnatin jihar Lagos sun fitar da sanarwa da ke kira ga al'ummar jihar Lagos da kwantar da hankulansu, domin kuwa babu wani rikici da ya tashi a jihar, musamman ma dai a unguwar Oshodi da ake ta baza rahotanni ko hotunan bidiyo a kai. Sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos ASP Olarinde Famous Cole ya fitar na kira ga al'ummar jihar da su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida, kuma kafin mu bude muku layukanmu a ci gaba da shakatawa da wannan.
To kun yi zancen magulmaci sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku ai wani ya ce ma baka da kirki san mutum idan dai ku ga kama abinda kun ka tattauna zai tallake kun ganan take zai gangara kan wajen wancan abin hakun kenan yawa na shi ne ka bata ka amma abin ai da mamaki kamar wani
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
to madalla mun samu kira na farko daga Kaduna waye daga Kaduna
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ibrahim Alarama ne daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama, me ra'ayinka game da wannan batun?
Eh dike ban ji mu duk su sai yana ta yawo.
Ayya. Yau muna magana ne akan wasu hanyoyi ya kamata a bi domin rage baza jita-jitan ƙarya a kafofin sadarwa ta zamani.
Okay, to na'am. Gaskiyar magana baza jita-jita a kafofin sadarwa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Mun samu kira daga Taraba. Waye daga Taraba?
Ni ne Umaru. Umaru Kani daga Taraba.
To Umaru, me ra'ayinka
game da baza ra'ayina gaskiya ba da amfani yin haka.
To me ya kamata a yi?
Kawo tashin hankali.
Me ya kamata mu mutane mu yi domin rage wannan abin ko ma dakile shi gaba daya?
Kamata yi mun tabbatar da labari kafin mu fada.
To mun
ya kamata ya tabbatar da labari kafin mu fada.
To mun gode Malam Umaru, bari mu je jihar Nasarawa. Waye a Nasarawa?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kadu.
Wa alaikum assalam,
Shafale. Musa a jihar Nasarawa. A yau barka da aiki.
Barka kadai. Me ra'ayinka game da wannan batun?
To gaskiya fi sabillahi duk abun da aka ce an yi zo an yada labari na ƙarya gaskiya abun dole ne mutane hankalin su ya tashi.
To ina mafita.
Ina jawo hankalin talakawa mu na Najeriya duk abun da ya kasance ba gaskiya ne ba to bai kamata a ce ana rika yada shi ba dan akwai tashin hankali tunda yanzu wannan ƙasa namu Najeriya zaman lafiya ake nema. Amma a zo a ce ana rika samun irin wa'annan abubuwan a gaskiya fi sabillahi ba muna cikin koshin lafiya ne ba abun ba zai ma kasan nan dadi ba saboda haka ina jawo hankalin talakawa abun da bai zama gaskiya bai kamata ma a fidda shi ba ya kamata a bar shi.
To mun gode Shafale.
Bari mu je Allah ya tabbatar da mu.
Bari mu je Kano. Waye a Kano?
Isa dan guguwa ne.
To Isa dan guguwa, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina game da wannan butu ka san labaran nan da ake wani lokaci za ka ji su sun sa a kisu tabbatacciya kamar gaskiya ne daga baya kuma sai zama ba gaskiya ba ne.
To me ya kamata a yi domin daƙile wannan al'amari?
Ya kamata a tantance labarin kafin a buga shi.
To ai mutane ne ka san shi shafin sadarwa ta kafofin sadarwa na zamani ba su da wani wanda zai tsaya tantance su.
Eh gaskiya ne.
To me ya shawaranka abinda mutane ya kamata su yi game da irin wannan al'amari?
Shawara ta abinda ya kamata mutane su yi ya kamata su masu buga labaran su tabbatar an tabbatar da abun kafin su sanarwa da mutane a rika yada shi.
To mun gode Isa, bari mu je Jigawa kuma makwaciyar Kano. Waye a Jigawa?
Eh me ne daga Jigawa?
Eh
Kabiru.
To Kabiru, me ra'ayinka game da wannan batun?
Ra'ayina ya kamata mutane su rage yawan yin jita-jita na cire abubuwan da su dace ba.
To Allah sa mutane masu wannan tabi'a sun ji. Mun gode Kabiru, bari mu je Kaduna. Waye a Kaduna?
To, ladai bayan a yawa barka da al'adariya.
Barka ka dai.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, me ne ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayinmu gaskiya shine cewa na farko dole ne ko wanda bangare da su mutanen da suke yawan yayata labari shine cewa gaskiya ba dan an ba mu dama ba kuma kar mu wuce gona da idan da aka ce inda ƴancinka ya tsaya nan nawa ne ya fara.
Wannan haka yake.
Dole ne ni. Yau ita kuma gwamnati kattace za ta takura ta samu nan linzami tun da sashi na 39 ya ba mu ƴanci kuma ita ma ta ci gajiyan wannan dama na shi mazami social abin nan da sauransu. Yawwa da kuma su wannan zaɓe ya taimaka mata. To a shawara dai da nake ba da ake duka dai a haɗa a gyara da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Murtala. Waye a jihar Plateau?
Adogola ne a Washington dan Plateau State.
To Adogola, me ne ra'ayinka game da wannan batu?
Ni ra'ayina gaskiya akwai wata doka wadda za ta sa mutane su daina irin yaɗa irin wannan jita-jita.
Ha kake gani ya dace?
Wannan doka ita in ka kafa doka zai fi dacewa.
Ba ta rika hukunta duk wanda aka samu ya shigala ya aika labarin ƙarya.
Yawwa madalla haka.
To mun gode Malam Ado. Bari mu je Katsina. Waye jihar Katsina?
Kana magana da Abdullahi Kokami daga Bagari Guntuwa.
To Abdullahi, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina a nan shi ne duk wanda aka samu da irin wannan jita-jita da tuntuna saboda tana kawo tashin hankali a wasu wurare.
Kwarai.
Abin da mutum bai tabbatar ba ya zo ya faɗe shi ya kamata a hukunta mutum. Saboda irin wannan ana iya haddasa rashin jituwa da kuma asarar rayuka.
Kana ganin kamata a yi doka na musamman kenan ma?
Kamata ya yi ita hukuma ta sa hukunci na musamman akan duk wanda aka samu da jita-jita irin wanda zai haddasa fitina a tsakanin al'umma.
To mun gode Malam Abdullahi. Bari mu je Sokoto kuma. Waye a Sokoto?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Abdulrashid Jola Musa Gwadaba daga jihar Sokoto, Najeriya.
To Abdulrashid, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina a nan shi ne, ina kira ga ƴan uwana na ɗaya dai mu ji tsoron Allah. Mu san da cewa ƙarya haramun shi. Duk abin da za ka yi ka saka tsoron Allah.
Gaskiya na.
Kada ka yi don ka ci wani a kan ɓangaren siyasa ko addini. Ka yi abinka a kan gaskiya. Wala Allah an ce ciki da gaskiya yi tsaba da
hurashi.
Ina kira ga wannan gaskiya burge gaskiya. Idan.
To mun gode ƙwarai Abdulrashid. Allah ya sa kuma masu wannan tabi'a sun ji wannan. To mun gode.
Ba dan guda shi lafiya.
To madalla Abdulrashid. Allah ya sa masu wannan tabi'a sun ji kuma su kiyaye. Mun koma Katsina. Waye a Katsina yanzu? Wa alaikum assalam.
Ya jira.
Amma don alhamdulillah amma ka share duwan ka don Allah ko kai nisa da shi.
Sai na kashe.
To za mu je me ra'ayinka da kuma muke magana ta
wannan. Ra'ayina nan irin wayannan an aka same su da wannan laifi.
Baka ga mun da sunanka ba.
Sunana Hamza.
To Hamza. To za mu je.
Sunana Hamza Fundo Funtuwa.
Za mu je.
Ra'ayina dai akan wayannan masu baza jita-jita kamata ya yi duk wanda aka same shi da wannan laifin tunda kamar su gidajen wayar duk wanda ke rubuta wannan ya san da ya tura ya san da ɗin shi ai kaga za su ke gano shi.
To mun gode da kiran Hamza, shi ne kira na ƙarshe da za mu yi ɗauka halin yanzu. Kai ga shirinmu na gaba ga tasirin azumi.
Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi. Bismillahirrahmanirrahim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa idza jaa ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa suffidat ash-shayatin. Wa ana wannan hadisi shine idan ramadana ya zo to ana bude kofofin aljanna da fatan masu azumi su shiga, ana kulle kofofin wuta da fatan kada masu azumi su shiga, kuma ana daure shedanu da sasari don kada su bata wa mai azumi azuminsa. Da wannan ya nuna abin mai da hankali ne. Sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sa'imuna yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum faqala ayna sa'imuna fa yaqumuna yuqalu ayna sa'imuna fa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idha dakhalu ugliqa fa lam yadkhul minhu ahadun wato a cikin aljanna akwai wata kofa ta musamman ana ce mata rayyan masu azumi ne kawai suke shiga ta wannan kofa ranar kiyama ba mai shiga kuma ɗaya daga cikin mutane ba zai shiga ba waninsu sai fa mai azumi din yana cewa aina masu azumi sai su taso sai ya ce a shiga kuma an shiga ba wani wanda zai shiga ta wannan kofa sai su wannan kofa banda Allah ba wanda ya san iya darajanta idan sun shiga sai a kulle wannan kofa kuma ba wani mutum da za a yarda ya shiga wannan ya nuna kowa da kowa ya mai da hankali akan azumi dan ya samu darajawa da daukakawa ta musamman kamar yadda aka kebe muhimmin wuri don wani babban mutum Allah ne da kansa zai musu wannan girmamawa
to Allah ya karba yanzu kuma ga shirinmu na gaba
labaran wasanni
jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a shirin labaran wasannin wannan litinin na sani zuwa yanzu dai duk wani mai sha'awar kwallon kafa a duniyar nan ya san abin da ya faru ranar Asabar da ta wuce a wasan zakarun Turai da aka kammala tsakanin kungiyoyi guda biyu na Turai din wato Real Madrid da Juventus ga yan kalilan da ba san abin da ya faru ba yan Real Madrid ne suka caccaka Juventus din da ci 4-1 wanda ya sa kuma suka lashe wannan kofi ba karin farko ba to amma akwai abubuwa da yawa na tarihi da suka faru dangane da wannan wasa da ya kamata a sani na farko dai wannan nasara da Real Madrid ta yi ya sa ta zama kungiyar kwallon kafa ta farko da ta rike wannan kofin har tsawon shekaru 27 na hannunta abu na biyu shine cewa nasarar Real Madrid ta nuna cewa ita wannan kungiya ita ce ta farko da ta ci wannan kofin na Champions League wato na zakarun Turai sau uku a cikin shekaru 4 da suka gabata abin da ya sa kuma ta yi wani abin tarihi ta zama ita ce kawai kungiyar kwallon kafa a nahiyar Turai da ta ci kofuna-kofuna na kalubalenka har guda 12 jimilla da wanda suke a hannunta a yanzu ba shi kadai bane har ila wannan nasara da Real Madrid ta yi ya sa ta zama ita ce kungiyar kwallon kafa ta farko da ta ci wannan kofi na Champions League din tun lokacin da aka sake sarrafa shi a shekarar 1992 idan kuma muka juya ta kan ƴan wasa ba tauraro kamar Cristiano Ronaldo wanda ya saka kwallaye har guda biyu a nasarar da suka samu ranar Asabar akan Juventus din wanda wannan nasaran ko kuma wannan kwallayen biyu da su ya saka suka sa yanzu yana da jimillar kwallaye 105 da ya saka a wasan Champions League kadai a cikin wannan al'amari da yake na kwallon kafa har ila yanzu Ronaldo shi kadai ne dan kwallon duniya nan da ya ci uku wato ya saka kwallaye uku a cikin raga a wasannin Champions League guda uku da aka yi wanda wannan shi ma kansa wani abin tarihi ne sai mu karkare da batun koci Zinedine Zidane wato shi kocin Real Madrid yanzu yayi shi ma abin tarihi domin a cikin watanni 18 ko shekara 1.5 yana jagorancin wannan kungiya ya ci mata wasanni ko kuma kofuna har guda 5 da suka hada da Champions League din nan wato kofin zakarun Turai har guda 2 to bari mu karkare da wannan labarin da shi kan ba mai dadi bane domin Afirka ta yi asaran ɗaya daga cikin zakarun ƴan kwallonta da ke bugawa a Turai wato Sheikh Tiote dan kasar Cote d'Ivoire wanda yake bugawa kungiyar kwallon kafa ta Newcastle ta kasar Ingila wanda ya fadi ya rasu a lokacin da yake karɓar horaswa a wani wasa da yake a kasar China a cikin shekaru 7 dai yana buga wannan kungiyar ta Newcastle shi wannan matashin dan shekaru 30 da haihuwa ya bayyana sau 150 a cikin kwallayen da ta yi a cikin watan Fabrairu da ya wuce ne ya kuma yana buga Beijing Enterprise ta can kasar China din an da yafi shi Sheikh Tiote ne a can kasar ta Cote d'Ivoire kuma ya yi abin tarihi domin yana ɗaya daga cikin ƴan kwallon da suka ciwo mata kofin zakarun African Nations Cup da ta ci a shekarar 2015 to jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin yau sai wata litinin Allah ya kai mu a huta lafiya
ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka ɗaya daga cikin yankunan nahiyar Afirka da ya kunshi ƙasashen da ke kudu da Sahara shine yanki mafi samun cigaban bunƙasar tattalin arziki sai dai yana fama da kungiyoyin miyagun mutane masu aikata manyan laifuka waɗanda ke amfani da hanyar cin hanci da rashawa a matsayin makaminsu. Aƙidar cin hanci da rashawa ita ce ɗabi'ar da ke ɓata al'amura kusan a kowane mataki na rayuwa kuma yana shafar kowa attajiri da talaka kuma yana illa ga ma'aikatan gwamnati da kamfuna masu zaman kansu. Cin hanci da rashawa na lalata dangantaka da dakushe ci gaba da kuma lalata demokradiya. Yana lalata harkokin kasuwanci ya haifar da hayahuwar farashi da kuma kashewa masu son zubin hannun jari gwiwa. Sa'annan ya tsumbula ci gaban tattalin arziki. Kuma musamman ya fi aibi akan al'ummar kasashe masu tasowa inda yake wa harkokin tattalin arziki da ci gaba dungu. Kamar yadda suke hange a miyagun ayyukansu, dole ne a kashe kuɗi domin a samu kuɗi. Kuma hakan ya linka a harkokin cin hanci da rashawa. Kuma miyagun ayyukan da ake yi akan hanyoyin kasashe abu ne da ke samar da kuɗaɗe da sauri, inda waɗannan azaluman suke samun kimanin kashi 8-15 cikin 100 na kuɗaɗen da ke shiga aljihun sauran kasashen duniya baki ɗaya. Ɗaruruwan miliyoyin dalolin da suke samu a kowace shekara na sa waɗannan miyagun mutanen suna samun hurumin yin barazanar lalata tattalin arzikin yankin na Afirka da duniya, a cewar babban daraktan cibiyar tsaro da harkokin diflomasiyya kuma mai kula da yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, David Luna.
The proceeds of drug trafficking and other forms of illicit trafficking are fueling a dramatic increase in corruption among the very institution responsible for fighting crime.
Dimbin kudaden da ake samu daga fasakorin ababen sha masu sa maye ne ke ruruta ayyukan cin hanci da rashawa a cikin ma'aikatan da musamman aka kafa su domin su yaki da ɗabi'ar. Haɗin kan da ke akwai tsakanin wasu jami'an gwamnati da masu aikata laifukan ne suka taimaka wajen buɗe hanyoyin sayar da ƙwayoyi masu sa maye kama daga gabar yammacin Afirka zuwa ƙuryar arewacin Afirka zuwa yankin Gini. Tsakanin waɗannan haramtattun hanyoyi, miyagun mutanen da ƙungiyoyinsu suna amfani da aƙidar ba da cin hanci da rashawa wajen raunana dukkan ma'aikatan da aka girke wajen tabbatar da tsaron dukkan al'ummar da ke bisa kan hanyoyin, a cewar David Luna. Amurka tare da haɗin kan ƙawayenta na Afirka ta ƙudiri aniyar rushewa da tattalin miyagun ayyukan kan iyaka. Cikin goyon bayan umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar akan ƙungiyoyin da ke aikata miyagun ayyuka na kan iyakoki, Amurka za ta ci gaba da taimakawa ƙawayenta ta hanyar ƙarfafa musu damar yaƙi da barazanar miyagun ayyuka na yau da kullum, a cewar Mr. Luna. Dole ne mu murƙushe cin hanci da rashawa a dukkan matakai da kuma sace-sace da miyagun ayyuka da ta'addanci da suke morewa kuma wanda ke samar masu da kuɗaɗen da suke gudanar da ayyukansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To da shi ne kuma daga wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
Tuga takaitaccen labaran. ‘Yan sandan birnin London sun bayyana sunayen biyu daga cikin mutane uku da suka kai hari a birnin ranar Asabar ɗin shekaran jiya, inda suka kashe mutane 7 suka raunana wasu fiye da 50. Ɗaya daga cikin mutanen mai suna Khurram Shahzad Bhatt ɗan shekara 27 an ce mutum ne da dama hukumomi suna sane da shi, amma ba a taɓa ɗaukar shi a matsayin mai yin wata barazana ga zaman lafiya ba. Na biyun kuma an ce sunan shi shine Rashid Riwayan ɗan shekara 30. Dukkan mutanen biyu an ce mazauna gabashin birnin London ne. ‘Yan sanda na ci gaba da neman mutum na uku da ya kai harin. Yau ƙasashe shida da suka hada da Saudi Arabia, Misra, Bahrain da Jamhuriyar Demokradiyyar Larabawa, Yemen da kuma Maldives duk sun tsinke ga dangantakar diflomasiyya da ƙasar Qatar bayan da suka zarge ta da cewa tana ba da goyon baya ga aƙidar ta'addanci. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen ƙadar ta bayyana wannan matakin da cewa baya da hujja, kuma mataki ne da aka ɗauka a bisa zargi maras tushe.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai gobe da safe kuma ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Yanzu Amadun Kwa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Kristo da kuma umarni da injiniyan mu wato Suleiman. Ni Lada Ibrahim ke cewa kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. Sai an jima ku.